جمعيا ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين باي هكا ين هو السلام عليكم ورحمه الله بركم da saduwa a wannan yammaci na juma'a 14 ga watan ramadan shekara ta 1427 bayan hijira wanda ya dace da 6 ga watan haka ne ko 6 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya a yammacin je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 50 chip a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau zamu tashi farkon aya ta 51 kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya hukuncin mutum musulmi ya auri mace kirista mun sha ba da amsa a nan gurin cewa ya halatta musulmi ya auri mace wadda ba musulma ba in ta zama cikin ahlul kitab to ahlul kitab kuma su ne yahudu da kuma kirista su ne ahlul kitab dan Allah ya ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وتو ينكا ومتن داك بيو لتافي كافنك حللنا أغريكم إنسان ينكا دباك تشي سننكما ينكا وكو حللنا أغريسو سننكما ما تنسو حللنا وكو أوليسو إدامة تتازم بيهودية وكو كيرستا wannan da nassin wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wanda ba samu ayar da ta shafe ta ba ita ce hujja ta wannan halacci amma idan mace tana wani addini daban ba kiristanci ba ba yahudanci ba to wannan ba shi halatta aurenta sun shiga cikin ayar da ke cikin suratul baqara wala tankihul mushrikina hatta yu'minu sannan wala tankihul mushrikati hatta yu'minu wal abdu mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wato na farko wala tankihu la tankihul mushrikati nabiyyu wala tunkihu dan saboda na tuno wani abu ne wani balaraban kauye ne je wani na karanta alqur'ani sai ya kuskure yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu yace wallahi hatta law amanu kar ku aurawa amma la tankihul mushrikina hatta yu'minu kar ku aure mushrikai maza har sai sun yi imani yace ko sun yi imanin ba za mu aure su ba dan shi mai karatun ne ya kuskure da yace wala tankihu kar ku auro maza sai sun yi imani yanzu in namiji ya yi imani sai ka aure amma kaga yadda lafazin ayar ke la tunkihu kar ku aura musu kar ku aura wa mazaje da suke shirka ƴaƴan ku har sai sun yi me kaga yadda ayar ta take kaga da nayi kuskure sai na sanawanta abin da na karanta ko wace shekara ce wallahi a'lam na manta abin nufi dai ba shi halatta ko auri mace wadda take tana wani addini daban ba kirista ba ba kuma yahudanci ba ba shi halatta ko aure su sannan ayar tana nuni ne akan aljawaz halacci amma idan aka ce ga musulma to ka fifita ruwanka musulma wajen aure shi yafi sama ka je ka auro wanda take ba yahudiya musamman kuma idan kai din baka da karfin riko da addini ko baka da cikakken sani game da addininka sai ta zo ta jefa ma shakku cikin addininka kila ka za ta ja zakara a madadin zakara idan ka za kaga lamari ya lalace ke abin nufi ta je ta zaka cikin addininta Allah tsare mu wannan yace yana fama da ciwon ulcer duk shekara ba ta barin shi ya azumi na faɗa a nan gurin wani lokaci da ya wuce baya cewa rashin lafiya iri biyu ce akwai rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta to dukkan rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta abin da ke kan mutum yayin da ya ajiye azumi saboda ita ramuwa tun Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma rashin lafiya da ba a tsammani ko an cire tsammanin warkewarta saboda an yi maganin Allah bai kawo sauki ba Allah ya so ya jarrabu bawa da ita ba mai warkewa bace ba to irin wannan idan mutum ya ajiye azumi don wannan rashin lafiyar to zai ciyar ne a madadin ramuwa tunda shi ko nan gaba ma baya tsammanin samun sauki dan haka ya zaka ce zai rama nan gaba dan haka shi abin da kawai zai shine ciyar da miskini dukkan yinin da ya kasa yin azumi sai ya ciyar da miskini wannan shine ma'auni dan haka cutar da kake ciki ko kai tambaya akai haka ne ko ba haka bane ana saran warkewarta za ka yi ta tada azumin ne har ka samu sauki sai ka rama ciwon ulcer kuma ana warkewa an sha ganin waɗanda suka kamu da ita kuma suka warke idan kaga ta tafi ta dawo, to kai ne abubuwan da aka ce ka daina ci ko ka daina sha, kuma sai ka ci gaba da cin su bayan ka ji ka dan samu sauki, to kaga dole za ka dawo kenan. An ce ka daina cin lemon tsami, ka ci gaba da cin lemon tsami. An ce ka daina cin abu mai yaji, ka ci gaba da cin abu mai yaji. An ce yadda likitoci suka faɗa kenan, sai ka ci gaba da yi, ka saba ka'idar su. To kuma su ne ahlul zikri a wannan babin. Fas'alu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun. Duk wanda ya saba ahlul zikri a kowane babi, ko dole ya sha wahala. Kai bayanin riya da kuma yadda take bata ayyuka, shin wace addu'a mutum zai yi Allah tsare shi daga riya? A yanzu haka ban sani ba, ko kuma na sani na manta. Ba wata addu'a da na sani, in kuma na sani ma na manta, keɓantacciya da ake dan mutum ya tsare kansa daga riya. Sai dai addu'o'i ga mammu waɗanda suka shafi mutum ya nemi sabati akan shari'a, wanda wannan mafhumin sabati akan shari'a ya shafi komai da komai. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wannan ya zama gamamman addu'o'i ne ga dukkan shari'a da mutum zai roƙon wa kansa, tsayuwa akan tafarkin gaskiya da kuma kaucewa tafarkin bata. Wanda yace akan yi bayanin cewa dukkan abin da muka gani na addini ba za mu aiwatar, wato ba za mu iya fahimtar sa ba sai ta hanyar da sahabbai suka fahimta. Wannan yana nufin duk abin da suka aikata kenan sai mun aikata. To su sahabbai kuma sun karkashe khawarij a zamaninsu, mu ma yanzu za mu iya karkashe khawarij a zamaninmu? Gaskiya ne, dukkan abin da zaka fahimta na addini dole ne fahimtar ka kada ta sabawa ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan fahimtar ka ta sabawa ta su, ka tabbatar kai din kai ne kake kan kuskure, kake kan bata, su kan akan shari'a. Dan su sun riga sun zama zabi ne na Allah, ba kamar irin ka ba, kamar irina ba. Yadda Allah ya bada bisharar zuwan Annabi a cikin At-Tawra da Injila, haka aka bada bayanin sahabbai ta hanyar sifofin su cikin At-Tawra da Injila. Game da Annabi an ce yajidunahu maktuban indahum fi at-Tawrati wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Sifofin Annabi kenan cikin At-Tawra da Injila, waɗansu daga cikin su. Wannan aya cikin suratul A'raf ta bayani umarni da kikkiawa hani daga mummuna, halattawa mutane daɗa dan al'amurra, haramta musu dukkan abin da yake datti ne, haka da sauransu. To kuma sahabbansa sai aka yi bayanin su ma. Idan ka je ƙarshen suratul Fathi, Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Wannan siffarsu kenan, ashidda'u 'alal kuffari, suna tsanantawa kafirai, amma ruhama'u bainahum suna da tausayin junansu. Tarahum ruk'an sujjada, zaka samu suna ruku'i da sujjada, kaga suna sallah kenan. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, wato suna da ikhlasi kenan, suna neman yardar Allah, suna neman falalarsa. An gane ko simahum fi wujuhihim min asar sujud. Sai Allah ce zalika masaluhum fit tawrati, wannan abin da aka ambata, ashiddawa adal kufari ruhama'u bainahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujud, shine zalika abin nan da aka ambata a baya. Masaluhum fit tawrati shine siffarsu a cikin At-Tawra, wa masaluhum fil injili shine siffarsu a cikin Injila. Ma'ana yadda aka bada bayani da bishara zuwa Annabi, haka aka bada bayanin siffofin sahabbai a cikin At-Tawra da Injila, ba wai sunayensu aka lissafa ba, siffofin su. To kaga kenan, waɗanda suka samu wannan matsayin, kai ka san fahimtar su ta addini ba sai an ce ba ta fitaka, tsoron Allah su ba sai an ce ba ya tinaka. Saboda haka gaba ɗayan sahabbai adalai ne. Mu kwanan gudun cikin rububi akwai adalai, akwai kuma waɗanda ba adalai ba, amma su gaba ɗayan su adalai ne. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a. Don haka fahimtar su ta addini wato ta zama ma'auni na duk wanda zai biyo bayan su, wanda duk zai biyo bayan su in ya fahimci abaibai ba yadda suka fahimta ba, to ya tabbatar baya kan shari'a. Ko wane ne, ko a wani gari yake, ko a wace ƙasa ya taso. To amma wannan maganar da ka kawo cewa sun karkashe khawarij, haka kaji an faɗa maka ko malaminka ya faɗa ma ba tare da bayani ba, shin kowane ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun sahabi sai ya je ya ga khawarij sai ya kashe, ko kuma wani imam ne cikin a'imma ya yi umarni da hakan? yadda kowa ya rinka yin sallar nafila ko ya rinka yin azumi ko ya rinka zakka ko ya rinka aikin haji ko ya rinka sadaka ta wajibi ko sadakar nafila a matsayin su na ɗaiɗai ku haka suka rinka karkashe khawarij yadda ake yin sadaka kowa ya je ya kashe khawarij inda ya gani ko kuma a'a shugaba ne cikin shugabanni khalifa ne cikin khulafa'ir rashidin khalifatun min al-khulafa'ir rashidin ya aikata haka kaga idan ka bi silsilar tarihi wanda ya aikata haka Ali bin Abi Talib ne wanda da harshen gwamnati yake magana ba da yaran mutum dai ba kai yanzu ko kaga wannan ka san khawarij ne ba da ikon ka kama shi ni yanzu ko na ba da shaida bisa ga ilimi na da bincike na da abinda na gamsu da shi wannan da cikin khawarij ba a bani dama in kama shi in kashe shi ba dan ni ba shugaba bane ba ba khalifa ne cikin khalifatul muslimin ba kuma ka'idar musulunci ba a bayar da doka a hannun ɗaiɗai kun mutane ta ci barkatai kowa ya dauki doka a hannun sai abinda ya ga dama duk wanda ya ga dama ya sha ta layi ya ce nan ce dalar musulunci kuma shi shine amir din wanda suke wajen sun masa mubaya'a wannan ya zama hauka idan muka yi haka sai zanto cewa wato kowa yana da awar shugabanci a ƙarshe kuma gaba ɗaya babu shugabanci kowace shugaba kowa ya kafa amir kenan kowa ya kafa amir ko ina shikenan kuma kowa ya wajaba sa mutane a yi masa da'a a bashi jizya kuma ya dauki kansa kali zai jihadi zai dai rigima da hayaniya amma dai ba dai jihadi ba jihadi yana buƙatar khilafa yana buƙatar shugabanci mai tsari to haka abinda aka yi wa khawarij wato hukunci ne aka musu da musulunci to kuma zartar da hukunci ko yanke hannun barawo ko yin bulala ga mazinaci baya hannun ɗaiɗaikun mutane yana hannun wa gwamnati yana hannun hukuma kai sai dai ka faɗa cewa ga wajibin gwamnati ta yi in ta yi fa biha wa ni'mat gwamnati ba ta yi ba kai Allah ba zai kama ka ba da rashin yinta amma kuma ba za ka ce ba tunda ba ta yi ba bari in yi a madadinta sai ka kawo rashin tsari da hargitsi a cikin ƙasa. Na ji wani malami ya ce wahabiyawa ba a sha wahabiyawa ko aqidar wahabiyanci wai ba a shayar da ita ba da ruwan sama sai da jinin musulmi ya ce duk tarihin duniya an san wannan wai wahabiyawa sun yanka sharifai wato jikokin annabi ɗaiɗai har mutum 500 duk wanda aka san yana alburda duk wanda aka san yana da la'ilu to sai ya tafi lahira kuma sannan a ce masa mushriki a ce masa arne wannan magana ce kawai mutum ya yi ta a kan titi wadda babu wani bincike na ilimi da zai gaskata ta kaga yawanci sufaye za ka ji suna zage Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab to shi kuma idan kana son ka zage mutum ɗayan biyu ne ko dai ya wuce ko kuma yanzu yana da rai in yana da rai nemo maganganunsa da suka hukunta ka zage shi ko ka kafirta shi ko ka ce arne ne in kuma ya wuce nemo littattafansa su ba da shaidar akan cewa mutumin banza ne ko mutumin kirki ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab an haife shi hijirar annabi na shekara 1115 ya bar duniya hijira na shekara 1206 ya rayu a wurin da ake kira Aljaziratul Arabiya a garin Uyaina aka haife shi kusa da garin Riyadh tsakanin Uyaina da Riyadh bai fi kilomita 80 ba yayi karatu a Makka yayi karatu a Madina ya je Iraki ya zo yayi jihadi ya kafa daular musulunci yayi wallafa wallafe aka yi rubutu game da shi masoya suka yi makiya suka yi tura mulki mallaka ma suka yi to lokacin da ka tashi ga rubutun shi na hannunsa ga wanda almajiransa da suka kwankwadi iliminsa suka yi a kan shi ga kuma wanda turan mulkin mallaka suka yi ga kuma wanda suke masu adawa da shi mabiya ɗariƙun sufaye suka yi sai kake son ka san shi wane ne ta wace hanya zaka san shi wane ne ta hanyar abin da ya rubuta da hannunsa ko wanda aka rubuta a madadinsa na hannunsa ne abin da ya jawo wa kansa sai a masa hukunci da shi to ya rubuta littafi kitabut tauhid ana karantar da shi ubangiji ta'ala ya sharrafa ni na karantar da wannan littafi na sauke shi har sau biyu ga ɗalibai karo na farko a cikin darasi 45 da na zo sabon edition sai na kuma karance shi a cikin darasi 40 kuma dukkan shi akwai shi a video da audio cassette kuma an sa shi a gidajen radio daban-daban radio Nigeria na Kaduna a Jigawa Bauchi ina ne da sauransu wanda duk wanda ya san wannan littafin in dai ya ji mai karanta shi ko shi in yana jin larabcin kada ce ni na yi magudi wajen fassara ya je ya karanta da kanshi babu abin da zai gani na suka ko na zagi a jikin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a'a farkon littafin fa kawai abin da yake kitabu tauhidi wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi ta'ala qul ta'ala wa atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa an mu'adh bin jabal qala kuntu radifan nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sayyati kaza sai ya kare babu sai kuma yace babu kaza sai ya kawo aya haka yi tun daga farko har karshe ba kalmar ta daya da ya kulla babi sai aya sai hadisi tun daga farkon littafin har karshen sa abin da yake istinbati sai yace wa fihi masail almas'alatul ula kaza almas'alatul thaniya kaza ita kadai ce maganar sa amma babin da abin da ke cikin babin gaba daya maganar Allah ce maganar manzon Allah ce maganar sahabbai da tabi'ai ga kitabut tauhid ne قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ثم فأتوا بكتاب التوحيد فقرأوه على تلاميذكم إن كنتم صادقين كوزوكو كران تامل كتاب التوحيد كنونا من عند أكي زاجون كو أشارر كو عند أكي زاجون شريفي كو جيكا أنم مغني إمو إذا نمو ينا ديانا هو دكوكي دغني كمزر قاو اليماما كوزوكو كنونا من مغني ويزر قاو اليماما تي أكي سيطانا كالو أبو تون تفير ساتي ديا to ku zo ku nuna mana magani in ku ne zarkaul ya bama kaga to ga littafin sa masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliya ga littafin sa kashfu shubuhat na karantar da shi har so biyu a Kano so daya a Bauchi so daya kowanne cikin kasar shida shida tunda kasar ne takeitacce a littafi ne takeitacce to amma abin da yake faruwa su ɗan bid'a kullun sukan zagi ibnu taymiya sukan zagi ibnu abdul wahhab saboda waɗannan mutanen sun tsaya kan sai sunnar annabi ce za a yada abin kasa ba bid'a ba to amma duk wanda ya tashi zagin ka baya cewa kai baka san tsarika sai ya ce baka san annabi saboda ya ribato kwakwalan waɗanda suke bin shi dai idan aka ce baka san tsarika to me laifin ka dan baka san tsarika amma idan ya ce baka san annabi to kaga dukkan musulmi ya san kai mai laifi ne baka san iyalan gidan annabi to haka suke zagin mu ahlus sunna suke ba ma san annabi mu ko mun san mun fi su san annabi tunda duk inda ahlus sunna suke qur'ani suke karanta hadisi suke karanta motsi kadan a ce an abi huraira qala qala rasulullahi kaji ko to a wurin yan bid'a ba za ka ji wannan ba sai da ce qala shehu kaza an yi farki da wani yayi kaza an yi farki duk abin ya kare a mu farki amma mu ko motsi kadan kaji inda ka an sa bukhari ana karanta ahlus sunna ne muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ahlus sunna ne bulugul maram ahlus sunna ne kitabut tauhid ahlus sunna ne riyadus salihin ahlus sunna ne kaje dukkan kowane masallaci ka gani amma duk inda kaje masallacin in gargajiya da an bid'a ko hudu ba tun lokacin Usman dan Fodiyo ake da an kusa zuwa karshe kai ma ka san an kusa zuwa yaro karami ma za ka ga ya fara karkade tabar masa baba tashi eh da an fara ainal mala'ikatu wal ainas sahabatu wal awliya كلهم صاروا الى رحمه القوسي ميكسي للذين احسنوا الحسنى قوسي كجا ابن يا زما العاده يا زما العاده با دن دن الدين اكيد اتكيتي يا ان هو شيخ محمد ابن عبد الوهاب مالمي ني نا سنه يا كفا دوله تا مسلمتي شي دا الامام محمد ابن سعود شي وانتن سركي دا كارفين تكوبي wannan malami da karfin hujja da aka matsanta mishi yace ka zo gari na nayi maka mubaya'a zan baka kariya ka yada da'awarka kai kai amfani da ilimi ne in yi amfani da takobi na wanda duk ya taba ka ya taba ni amma sharadin shine ka ci gaba da zama a gari na in ka bar gari na ban yi alƙawarin kuma zan baka kariya inda zaka je ba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya zo na so kafa daula ta musulunci ye wallahi wallahi da rubutar rubutan sanan har yanzu idan yan dariqa suna so su more su da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dan Allah su yi photo start din wani shafi a cikin kitabut tauhid raba almajiran su mu kuma gobe suka shafi nawa zamu yi a cikin jawahir al-ma'ani ba haka bane ba to kaga a nan gurin a hakikanin gaskiya ba za su iya yin shafi ɗaya ba wanda yake ya nuna zagi a cikin littafin Muhammad ibn Abdul Wahhab ko ya nuna zagi a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyya wanda dama shi in ana maganar Ibn Taymiyya ba a maganar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ratan yayi yawa tsakaninsu in ana darafar da uwa ake duk zaginsa da suke cewa muke yin annabi amma sun san har yanzu tunda Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yayi littafin As-Sarib al-Maslul ala Katimir Rasul zuwa yau sama da shekara 700 babu littafi da aka wallafa a wannan babin da ya kai kimar wannan littafin in kuma suna da wani wanda wani shehi ko wali ya rubuta cikin waliyansu to kuma sai su fade shi mu a ba da kariya game da manzon Allah dan a cikin Ibn Taymiyyah yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi, yace tubar ta yi masa amfani a can, amma mu nan dole mu kauda shi daga ban kasa da tini. To wannan sai kace baya san annabi, sai kace baya san annabi. Ku yi hakuri in na tsawaita, kare kanmu ne muke yi, saboda kullum a ce ba ma san annabi, ba mai wani dan izala ya sai jarkan nono ɗaya ya je ya kaiwa babarsa ya ce ga nonon ki na biya ki. Idan kana Borno aka ce ina ne sai a ce a Kano, idan ka je Kano aka ce ina ne sai a ce a Zaria, in ka je Zaria aka ce ina ne sai a ce a Enugu, in ka je Enugu masu ma za su kara da kai gaba har sai sun kai ka teku. Labarin ne ba ya da tushe. Wai wani ya sai nono jarka guda wai ya biya wa babarsa, wai ya ce wai ya rama mata nononta, wai dan izala kenan mara mutunci, wai ya yi haka. Ko ba za su iya kawo wannan labarin, ba za su iya kawo wannan sanadin ba. Amma ba abin da za ku ku sai hakuri a halin sunna, domin yanzu kaso sunna ita ce take ci, ma'ana jama'a suna fahimtar sunna, dan ita ce ta dace da qala Allahu qala Rasulullahi. Yanzu mafarki ya daina ci, duk wanda ya mafarki ya ce zai gina hukunci a kai sai ce a to ni kuma in nayi mafarki ne kuma sai in kyale na mafarki, in kyale naka, in haka ne in girma mafarki na bana. Ba magana mafarki yanzu. Shi yasa dole yanzu a zage dantse wanda baya karatu ma da yayi, wanda ya ajiye littattafai ya nadi ya zauna yana cin albarkacin makaranta, yanzu duk lokacin ya wuce sai an fito an yi karatu riris. Ka kare kanka a gaban matasa da abin da ka haddace na ayoyin Alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko gyaran ran tarihi. Yanzu duk wanda zai kawo hadisi sai ya laluba, amma da mutum ko labari ya faɗa kawai sai ya ce qala Rasulullahi, amma yanzu san za a ce haza sahihun wa haza da'ifun, kowa sai ya kame bakinsa, ba mafarki. Wai karanta Fatiha a cikin sallah wajibi ne? Dan naji an ce akwai hadisi da manzo Allah ya ce wajibi ne karanta Fatiha a cikin sallah. Wannan na nufin kowace sallah? Yana nufin kowace sallah, sai fa ga wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu. Wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu ba wajibi bane karatun Fatiha a kansa, a bisa ga zancen da shi ne ya fi inganci. Abinda ya nuna wajibcin karatun Fatiha ɗin shi ne hadisin la salata liman lam yaqra fiha bi fatihati alkitab. Amma idan mutum yana bayan liman manzo Allah ta man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a, wanda yake bayan liman karatun liman shine karatun sa. Wannan idan liman na karatun bayyana, amma yana karatun surance lalle ka karanta, tunda a lokacin karatun ka baya shiga cikin nasa, tunda da asirranta kuke. Amma lokacin da yake bayyana in zai yi za ka yi, to za ku sabawa juna cikin karatu. Wannan kuma yake ta malam ni dai ba tambaya bane ba, ina neman gafara a gare ka akan bisa ga jahilci da son zuciya. Da ni mutum ne mai yawan sauraron karatunka, sai wata guguwa ta zo ta ɗebe mu bisa ga jahilci na zama cikin waɗanda suke zagin ka suke tsine maka. Amma nayi tsayi nayi nazari, Ubangiji Ta'ala ya fahimtar da ni kuskure na, ya ganar da ni gaskiya. Dan Allah, dan Allah, dan Allah ka yafe ni. Kuma in ka yafe min ka bani shawara na neman ilimi, waɗanne irin littattafai ya kamata in karanta da irin malaman da ya kamata in yi karatu a gare su. Allah ya huci zuciyarka, amin. Ya rubuta ta ranar 3 ga watan goma 2006. To game da ni da ka nemi yafe wata na yafe maka tun daga kan harshe na har cikin zuciyata. Dukkan wanda ya zage ni bisa ga shi bai fahimce ni ba, ni bana fushi da shi, na san cewa in dan Allah yake Allah zai ganar da shi. Ni bana gaggawar sai mutum ya gane yau, dan shiriyar ba a hannuna take ba a hannun Allah take. Ubangiji na iya sa masa shiriya yau, gobe, jibi, shekara mai zuwa, bayan shekara biyu. Almuhim shi ne mutum ya karɓi shiriya. Amma ni dan mutum ya shiga haƙƙina ya zage ni a matsayina na dan adam zan ji ba daɗi. Amma bana riƙe da shi mutumin da yake kan kyakkyawan niyya, na tabbatar inda ikhlasi yake Allah ba zai kyale shi cikin duhu ba, Allah zai ware masa kansa. Amma wanda ko yake yi dan ya more, dan ya ji daɗi, ya mayar da abin nakiya mai ɗan karan zaki, ya mayar da abin zuma da maɗi da yake ɗanɗana yake lasa da harshensa kullum, sai ya zagi zafin hankalinsa zai kwanta, sai ya kushe shi, to wannan ya zaka yi da shi. Ubangiji Ta'ala ya halicci mutane daga babu, ya samar da su komai, kuma suka ce masa yana da ɗa, ya ce bani da shi, suka ce ba mu yarda ba kana da shi. Allah da ya halicci ɗan adam ga abin da ɗan adam ya masa. Manzon Allah da aka turo cikin waɗanda ya fi kowa kirki, cikin mutanen da sun san ya fi kowa kirki, amma suka ce sha'irun kahinun, suka ce ya ayyuhal ladhina zila alaihi zikru innaka lamajnun, law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin, ya wanda yake da'awar an saukar masa da alqur'ani kai mahaukaci ne, kawo mana mala'iku mana inda da suke yi. To an fada wa manzon Allah haka, dan an zagi zafa kuma dan an zagi wani sai ya ji haushi, kuma duk wanda ya zage ka menene na damuwa, hujjar sa ce ta kare sai ya zage ka, in yana da abin fada ba zai zagi ba. To in baya da hujjar fada kuma kace kare ya zage, so kace kumbure mutu kyale sai ya zage sai ya dau huce ya sace sai me shikenan ta faru ta kare, an yi wa mai da mai daya sata, ya zagi Jafar ya huta, ya zagi ahlus sunna ya huta, duk wanda kuka je yana zagi yana tayar da hankali cewa bam yadda ba, sai an yi kisan kai sai an zubar da jini, wallahi tallahi baya da hujja ne. Kuma wannan ita ce sunnar kafirai tun ada, biyo cikin alqur'ani haka zaka yi ta gani. Lokacin da Annabi Ibrahim ya kure mutanansa dangane da abin da yake kiransu zuwa kai kasawar gumakansu, hal yasma'unakum istada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun, shin gumakan suna jin ku in kun kira, shin suna cutar da ku ko suna amfanar da ku? Sun san babu ɗaya cikin biyu, sai suka ce kawai wajadna aba'ana kaza, haka muka samu iyayenmu suna yi. Shi kuma yake uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, tirda abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba, tirda ku tirda abin da kuke bautawa ba Allah ba, ma'ana ba ku da hujja, kawai sai iyaye sun ce, kakanni sun ce, haka muka samu. Kaga da ya kai su bango sai suka ce harriquhu wanzuru alihatakum in kuntum ta'lamun, ku kona shi, ku dake shi, ku taimaki gumakanku, ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim, ku haƙa rami, ku sa wuta, ku jefa shi a ciki, saboda mai hujja ta kare. Duk wanda hujja ta kare masa ba abinda zai sai zagi sai hayaniya, amma mai hujja a natsaye shi, in kai fushi ma shi sai ya murmushi, saboda mutum na cin nasara da murmushi irin nasara da baya ci da takobi. Haka wani mai hikima ya zana a rubuce, kuma zaka gani yaso da dama zaka zo kofa ka bata rai sai ya ki bude ma, amma in kai murmushi assalamu alaikum sai a rubuce assalamu alaikum. To dan menene in zaka ci nasara da murmushi sai ka zare kan sakali, dan me in kana da aya ko hadisi sai ka tayar da jijiyar wuya bakin ka na kumfa, me ya faru? Allah gane da mu gaskiya. Dan haka wannan dan uwa da ya rubuta wannan takarda, har ga Allah ku zama shaida ni na yafe masa, bana rike da shi a cikin zuciyata, kuma ina fatan nima Allah ya yafe mun kuskure na, kuma kai ma idan na yi maka wani abu ba daidai ba da sani, ko kuma in na yi maka wani abu ba daidai ba ko da sani, dan Allah ku yafe mu. Shawarar da ya bayar nan, shawarar da ya ce ya danganta, yanzu samun malami shine muhimmi, ba zan iya faɗa maka littafi ba sai dai ka samu malami, tunda da na san matakin ilimin ka sai in ce ga kaza, amma zan baka cewa ilimai guda hudu su ne ilimi waɗanda suke kai mutum zuwa ga Allah kai tsaye. Farko ilimin Qur'ani, wanda ya shafi karatunsa da sanin fassararsa. Na biyu ilimin hadisi, ya shafi tace mai kyau da mara kyau da kuma sanin mai yakunsa na ma'ana. Sai ilimin fiqhu, sai ilimin tauhidi. Duk ilimin da ba wannan ba yana hidima ne ga wannan. To da haka kaga da na san matakin ilimin ka, da sai in ce daga littafi kaza zaka fara, sannan littafi kaza, sannan littafi kaza, sannan littafi kaza. Amma malami da zaka koyi karatu a wajensa, ka je ka nemi malami na sunna wanda ka tabbatar yayi karatu, ba mai kankan ba. Yana da malaman da zai iya cewa yayi karatu a wajen wane, ya je wuri kaza yayi karatu na shekara kaza, yayi karatu na shekara kaza, irin waɗannan malaman zaka nema. Ba waɗanda idan ka tsare shi ba a wajen wa ka koyi hadisi ko fiqhu ko lugha ko nahwu ko tafsiri, baya da malamin. Daga ɗan ƙaramin littafi sai ka saɗin wani wanda zai je ya ɓoye ya saurara ya ji, gobe shi ma sai ya gina nashi a kai. Wannan ba malami bane ba, wanda ya karatu wajen malamai shine malami. Dan saboda haka ka nemi malami, idan anan garin kake, Ubangiji Ta'ala ya sa akwai matasa cikin malaman sunna, ɗaliban ilimi waɗanda suke da gaske suke yi sosai da sosai, zaka iya samun su kai karatun addini a wajensu. Mala Abubakar Kyari, Mala Madu Mustafa, Mala Ali Mustafa, duk waɗannan zaka iya samun su kai karatun addini a wajensu. Sannan akwai dattijan da ka sani irin su Malam Muhammad Abba Aji, Allah ƙara masa lafiya da imani da tsoron Allah da takawa, da kuma Malam Imam Ali Gaftiya, Imam Nainu Basi, Allah ƙara masa lafiya, Allah ya amfane mu da iliminsa, da dukkan al'ummar musulmai ya amfane mu da iliminsu, da sauran ƴan uwa da za ka iya samu su suka yi karatu wajensu, ko su ɗora maka ko su haɗa ka da wanda suka san cikin almajiransu, amintattunsu, za su iya karantar da kai addini. Idan kuma ka je Kano, to kuma ni kuma zan haɗa ka da wanda za ka yi karatu, waɗanda na san cewa za ka ƙaru da su sama da yadda za ka ƙaru da ni, akwai abin da zai iya karanta da kai, akwai abin da ina da sa'anni na muna tare da su ɗaliban ilimi da muka yi karatu tare, na tabbatar sun fina akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza, sai an haɗa ka da su in ce in kaza za ka karanta ka karanta a wajensu, in kuma za ka je Kaduna kuma na san kuma waɗanda zan haɗa ka da su kuma a Kaduna, in kuma za ka je Sokoto kuma na san wanda zan haɗa ka da su a Sokoto, cikin waɗanda an san cewa akan sunnar manzon Allah suke kuma sun yi karatu kuma suna cikin karatu ba ƴan kankan ba bane. Allah gane da mu, Allah shirye mu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Aya ta 50 da 1.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.
وبنجي يتي قل كتي لن يصيبنا بابا أبن دزي ساميمو نونا أبن كي متوى كولوني كودك ونا أبن رسن دادي إلا ما كتب الله لنا fati abinda Allah ya rubuta gare mu cewa shine zai auku gare mu. Huwa maulana, shi Allah shine majibincin lamarin mu. Lafazin maula na nufin majibincin lamari, daidai da alwali yana nufin majibincin lamari, ma'ana wanda zai taimaka mana, wanda zai kare mu, wanda zai tsare mu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ubangiji shine waliyin mummunai, abin nufi mataimakin su, majibincin lamarin su, mai ba su kariya, mai ba su tsaro. Zalika bi anna Allaha maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Huwa maulana shine majibincin lamarin mu. Wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun, ga Allah ne ya wajaba mummunai su dogara, kada ka dogara ga kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Na ja faɗa mana a cikin wannan karatu cewa rukunin tawakkali guda biyu ne. Rukuni na farko sakankancewar zuciya, cewa duk abin da na samu na amfani daga Allah ne, abin da kuma ya shafe ni kishiyar haka to kuma shi ya kaddara. Rukuni na biyu ruko da sababi, wato in yi ruko da sababi, wato hanyar da aka tsara don samun kaza to in bi wannan hanyar. Dole sai mutum ya mallaki gona da irin shuka, in an yi ruwan shuka sai ya je ya ɗauki sungumi da iri ya shuka, sai ya yi noma, sai ya yi maimai, sai ya yi kaza kafin da damana, kafin da kaka ya ce zai girbi wani abu. To wannan shi ne sababi, sai in yi riko da sababi. In na yi riko da wannan sababi, sai Ubangiji Ta'ala ya bani dausayi a gonata, ya bani yabanya, ya bani kaka mai albarka, to kare in ɗauka dabara ta ce da iya noma na, da iya sa taki, da kaza da kaza ɗina. A'a, lallai farkon al'amarin daga Ubangiji ne, ni dai kawai na yi riko da sababi. To wannan shi ne rukuni guda biyu na tawakkali, mutum ya yi riko da sababi, sannan kuma ya dogara ga Ubangijin sababi shi ne Allah Ta'ala. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, sai da su, wato su munafukai waɗanda suke jiran wa mummunai wani abin ƙi ya same su. Wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, wato suna jiran wani abin ƙi ya same ku. Sai da su, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn, shin akwai abinda kuke mana jira ya same mu in ba ɗaya daga cikin mafi kyawu guda biyu ba? Ba wani abin da kuke jira ya same mu sai ɗaya daga cikin mafi kyawu guda biyu. Mafi kyawu na farko shahada, ko a mizanin ku kuna ganin mun mutu, mun yi hasarar ranmu, amma mu a mizanin mu da sikelin mu muna ganin molayayyu ne, tunda Allah ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mu muna da tabbas din cewa duk wanda ya mutu a wajen yaki ba wai matacce bane ba, sai rayiye ne da nassin alqur'ani, bal ahya'un inda rabbihim. Wannan indiya din tafi komai dadi, ahya'un inda rabbihim la indakum, a wurin ku kuna ganin sun mutu, amma a wurin Allah su rayayyu ne. An zare ransu, an sa a kundun waɗansu tsuntsaye waɗanda suke kaiwa su komo a cikin aljanna, kamar yadda hadisin manzon Allah ya nuna. Wannan ita ce husna ta farko. Husna ta biyu kuma mu ci nasara sannan mu dawo gida da ganima, ita ma wannan husna ce. Duk wani yaki da musulmi zai je babu hasara a cikinsa, ɗaya daga cikin riba biyu ce: ribar farko shahada, riba ta biyu nasara da ganima. Bayan da za a ce an je yakin babu riba ta farko, babu riba ta biyu, lalle za a samu riba ta shahada ko abin da yake cikin ma'anar shahada, sannan kuma za a samu riba ta ganima, wato ainihin nasara da ganima. Ko wannan ko wannan shine hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum, muku abinda muke dakon ya same ku, ku munafikai da kafirai, shine an yusibakum Allahu bi'azabin min indihi, ubangiji ta'ala ya saukar muku wata azaba daga wajensa, au bi aidina, ko kuma ya saukar muku da azaba ta hanyar hannayenmu. Wato ku abinda kuke mana dako husnayn, mu kuma abinda muke muku dako su ayaini. Ihdal husnayni kuke mana dako, mu kuma ihdas su ayaini. Domin al husna ala wazni fu'ula, wato ta'anisi ne na al ahsanu, kama yadda as su'a ala wazni fu'ula wato ta'anisi ne me na abu mafi muni, ashaddu isa'a kenan, mafi tsananin muni. As-su'a kenan, summa kana akibatal ladina asa'u as-su'a. To idan su'a din guda biyu ne, kaga su'aya ne kenan, ko su'ayai ne ko su'aya ne, dangane da li'irabi, wajhil li'irabi ne, tunda muannas ne, cewa yurfa'u bil alif wa yunsabu yajru bil kasri a bil ya'i kai. To kaga wannan li'irabi ne ke bambanta harafin na kafin nunun, ko ya zama alifun ko ya zanto ya'un. Ma'ana kaga da aka ce hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn, sai aka ce wa nahnu natarabbasu bikum, amma da dan a ce as-su'ayni, sai aka fassara su, ba a kawo su da su'a din ba. Natarabbasu bikum, abinda muke muku dako ɗaya daga cikin mummuna guda biyu. Mummuna ta farko, an yusibakum Allahu bi'azabin min indiki, Allah ya saukar da wata musiba ta kama ku daga sama. In ko wannan bata faru ba, au bi aidina, ko Allah ya saukar muku da azaba ta hanyar hannayenmu, ya sa mu yake ku, mu karkace ku, mu mayar da ku bayi. Kaga ko wace su'a ce fi muqabalatil husna a can gurin. Husnayan fi muqabalati as-su'ayni, as-su'ayan fi muqabalati al-husnayni. Wato kaga al-Qur'ani sai aka canja lafazin dandana aka kawo ma'ana. Fa tarabbasu, ku zauna zaman dako, inna ma'akum mutarabbisun, mu ma muna nan muna zaman dako mu da ku. Qul kace da su anfiqu taw'an aw karhan, ku ciyar da dukiyar ku taw'an bisa ga da'a, aw karhan ko alatila, ku ciyar. Lan yutaqabbala minkum, ba za a karɓa ba daga wajenku. Innakum kuntum qauman fasiqin, ku mutane ne da kuka kasance kafirai. Shi ko Allah yana karɓa ne daga masu takawa, inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, yana karɓan aiki ne daga masu takawa, ko kuma ba ku da takawa, don haka ba za a karɓa daga gare ku ba. Wannan lafazi na taw'an aw karhan, lafazin taw' daga ta'a yatu'u taw'an ne. At-taw' yana nufin ta'a ko biyayya, akan ce ta'a yatu'u taw'an ko ata'a yuti'u ta'atan. Wato kenan da'a kan su, karhan kuma wato kan bakwa su. Akwai kira'a da take cewa kurhan, anfiqu taw'an aw kurhan lan yataqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Amma idan muka dauki riwaya ta Hab, kira'a ta Asim ibn Abu Nujud al-Kufi, waɗannan kalmomi, wannan kalma ta al-karhu ta zo ne da siffa biyu cikin Al-Qur'ani, ko kai wa kaulasan din fataha al-karhu anfiqu taw'an aw karhan, ko kuma kai masa dhamma ka ce kur, al-kurhu kenan. To ayoyi guda biyu sun kawo kurhu da yawa kaulasan dhamma, ayoyi guda biyar sun kawo da yawa kaulasan fataha. Ubangiji ta'ala ce kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun suratul baqara amma suratul ahqaf ta'ala ce wasaina al insana bi walidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha kaga wurare guda uku wurare biyu amma wuri ɗaya kalmar ta zo so biyu wuri ɗaya ta zo so ɗaya hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni ila akhir al-aya zuwa ƙarshen aya to amma wurare guda biyar da kaula san yazo da fataha ubangiji ta'ala ce afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un suratu ali imran ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha suratu an-nisaa kenan qul anfiqu taw'an aw karha lan yataqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin suratu at-tauba walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan وذلالهم بالغدو والآصال سورة الرعد سنبي ركو ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين كأقول لي قدابير وميبا بجد كان الكره لضمة دا الكره وتؤين سند فتها وتنسوا على ميسك تبابا بنتي دتيني الكره شيني الكره كما إذا ذاكت الضعف وما كت الضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف وعلم أن فيكم ضعف الضعف الضعف الكره الكره الفقر الفقر وتو الفقر تلوتي إنك قدما كت الفقر talauci yayi talauci kenan tunda kai dan ma al fuquru Allah raba mu da talauci wai Umar dan Khattabi ce da talauci dan adam ne mai yawo a bayan kasa da na bishi na kashe shi yadda yake wahalar da bayin Allah amma ba yawo yake a bayan kasa ba a gan shi haka waɗansu malamai suka ce ba bambanci tsakanin damma da fataha waɗansu malaman suka ce a'a akwai bambanci akan ce al furhu dangane da wahalar da kake santa wahala ce amma kana santa wahala mai amfani suka ce kaga wahalar da ke wajen yaki wahala ce mai amfani a wurin mummuni tunda a ciki zai mutu idan ya mutu kuma an ce shi rayayye ne kaga shi yasa mummunai suke rige kan wannan wahala a wajen mace mai naƙuda wahala ce mai amfani za ta sha wahala amma kuma tana son ta wata za ta ga lokacin da take cikin naƙuda kila idan ta haihu ba za ta ƙare yadda ta haihu ba amma daga baya tana fita daga cikin jinin biki sai ga tana fatan ta ƙara samun haihuwa shi yasa sai aka yi damma wahalar da ake so ina fatan fahimta wahalar da take daga karan kanka kai ka zabawa kanka ita ce al-kurhu amma al-karhu wahalar da tilasta ka aka yi a kanta ina fatan fahimta ba lokaci ballantana mu bi dukkan ayoyin amma in ka dauki wannan ita ce maganganun malamai bari mu dauki wannan ɗaya sai ta zama awu qul anfiqu taw'an aw karhan lan yataqabbal minkum ibnu jarir at-tabari da al-imam al-wahidi a cikin sababun nuzul asbabun nuzul sun ruwaito cewa wannan aya tana magana ne dangane da ɗaya daga cikin munafikai ɗaya daga cikin munafikai da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi mun izini kar in je yaki dan kar in fitina da matar rumawa to shine kuma daga ƙarshe da aka ba su izini sai kunya ta kama su sai suke son me za su yi mummune su gane suna da imani ko ba dan Allah ba su yi wannan abin sai suka ce bari mu ba da taimako in za a tafi yaƙin sai suka kawo taimako suka kawo wajen manzon Allah amma a zuci ba dan Allah ba fa wai dan su kare yaudaran mummune a gane dai da gaske suke uzurin da suka ba lallai gaske ne sai Allah ya saukar da wannan aya qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum shine malamai suka ce anfiqu taw'an aw karhan asalinsa amru ne amma ma'anansa ma'ana ce ta khabar jumla din jumla ce insha'iyya lakin ma'ana ha jumla khabariyya jumla ce khabariyya ta fuskar ma'ana insha'iyya a ganin ido anfiqu fi'il al-amr ne wanda umarni ne kaga insha ne amma abin nufi lan yutaqabbala minkum idza anfaqtum karihina aw mukrahina kaga ba za a karba daga wajen ku ba duk lokacin da kuka ciyar sawa'un kuna cikin zabi kuka ciyar ko alatil kuka ciyar dai a banza ne ba za a karba a wajen ku abin nufi dai au din da suke cikin nan ita ce au ta tasuya ta yadda ko kai abin ko ba kai ba duk daya an gane ku sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum ma'ana duk dai kenan la yu'minun istaghfirta lahum au lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum kaga nan gurin ba duk dai ne islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum sun yi hakurin ko ba su yi hakurin ba duk dai ne anfiqu taw'an aw karhan duk dai ne lan yutaqabbala minkum kun ciyar bisa ga da'a kun ciyar bisa ga tilas duk dai lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin wannan jumla ce wato ta'aliliya sanadiyar da ba za a karba wadan kun kasance fasikai ne ku to ana abin da ake nufi da fasikai sune kafirai amma ba fasikanci na aikata kaba'ir zunub ba wannan baya hana a karba aikin mutum amma fasikanci da ma'anar kafirci shike hana a aiki a karba aikin mutum sallatin
wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-sala إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون
وبنجي تي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم باب ابن دي هنا اكل تيير ودسكي تيير واجبي كمر زكاة ko kuma taimakawa lokacin da za a tafi jihadi ko ciyarwa ta nafila ba abin da ya hana a karba illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai kawai dan sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kafirci abin da yake hana a karba aikin mutum imani shine sababin karban aiki in mutum ya rasa imani duk abin da yake komai kyawun sa Allah ba zai ba shi lada ba dan haka Allah ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun kaga imani shine sababin karbar aiki to su ko ba su da imani sannan wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zuwa yin sallah sai aka salance ita ma sallah suna yi ta ganin ido dan kar a tuhumce su cewa ba kwa sallah amma ba dan Allah ba to kaga wannan ma ɗaya ne daga cikin sababa da za su hana a karba aikin mutum in ya zama haka sannan wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyar da dukiyar su bisa ga zabi sai ala tilas shine malamai suka ce ala tilas anan gurin ta yadda suke kashe dokiyar cikin abin da ba neman yardan Ubangiji ba kawai dan dai su nemi yardan mummune kaga babu lada akai kenan sannan wa yahlifuna billahi ya wala tujibuka kai amwaluhum wala auladuhum Allah ya ce kada dukiyoyin su da ƴaƴan su burge ka abin nufi kar kaga suna da dukiya ka dauka kyakkyawan abu ne game da su ko kaga suna da ƴaƴa ka dauka kyakkyawan abu ne game da su انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا كدي ubangiji ta'ala yana son yayi musu azaba biha da wannan dukiyoyin nasu fil hayati dunya a rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun rayukan su su fita daga jikin su alhalin suna kafirai abin nufi ko kaga suna da ƴaƴa ko kaga suna da dukiya kada ka dauka hakan kyakkyawan abu ne game da su a'a ubangiji ta'ala na sanya yawaita zunubin su ne domin yana ƙara ba su ni'ima su kuma suna ƙara bijirewa ba sa godiya wanda aka baiwa ni'ima biyar bai gode ba baya daidai da wanda aka baiwa goma bai gode ba wanda aka ba shi ni'ima hamsin bai yi godiya ba yo ai wanda aka baiwa ɗari bai gode ba ya fi shi butulci ashe ga kafirci ga kuma an ba su ni'ima kuma ba sa godiya ɗoriya akan kafircin su ashe abin ba abu ne mai kyau ba kar abin ya burge kai ƙayatar da kai ka ɗauka mai kyau ne innama yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah na sanya musu azaba da wannan abin da ya ba su na dukiya fil hayatid dunya a rayuwar duniya, wata saka anfusuhum wa hum kafirun, sannan rayukansu kuma su fice daga jikinsu alhalin suna kafirai. A nan akwai abu guda biyu da ya kamata mu faɗakar. Abu na farko fi'ilin irada, lafazin arada da yuridu, wato ainihin akan ambatar masa mafa'ulan bihi mansub, kamar yadda Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kaga al yusra anan shine mafa'ulan bihi na yuridu, haka kuma al usra shine mafa'ulan bihi dai na yuridu. Kaga an ambaci mafa'ulan bihi mansub, a wani lokaci sai a shafe mafa'ulan bihi mansub. Duk lokacin da aka shafe mafa'ulan bihi mansub, to idan aka kawo fi'ili da fa'ili arada ko yuridu, ga fi'ilin ga fa'ili an kawo, to abinda zai biyo baya shine an. Ina fata an fahimta. Idan ko ba kawo, idan an kawo an, wannan an din ta zama ita da abin da ke cikinta su ne mafa'ulan bihi mansub. Idan ko ba kawo an ba, sai a kawo lamun, suna wakiltar juna. Abin da ke nuna suna wakiltar juna, mun karanta a baya-baya kaɗan, Ubangiji ta'ala ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Dan cikin suratul tauba, a wani wuri sai aka maimaita ayar da bambanci, yuriduna li yutfi'u nurallahi, a ce li dinnan a madadin me, a madadin an. Ina fata an fahimta. Sannan anan gure sai innama yuridullahu li yu'adzibahum bi hadhihi hayatid dunya, a can gaba in mun je kadan zai ce innama yuridullahu an yu'adzibahum biha. Kaga anan gurin an, nan gurin kuma li, wato kenan suna wakiltar juna. To idan an kawo an, ko dai mu ce an da abin da take cikin sa shine mafa'ulan bihi mansub, idan an kawo lamun kuma, to sai mu kaddara mafa'ulan bihi mansubin kafin wannan lamun din, sai zanto lamun din nan lamun ta'lil ce, tana da ta'alluki da wancan mafa'ulan bihi mansub da aka shafe wanda ido baya ganin sa. Taqdirin zanti inna ma yuridu Allahu man'ahum li yu'adhibahum bi hadhihi ad-dunya, inna ma yuridu Allahu adama qabuli a'malihim li yu'adhibahum bi hadhihi ad-dunya. Wa tusayran tu li din lam ta'allil sana ta'alluqi da mafa'ulan bihi wanda aka shafe shi. Magana ce mai zurfi, sauran mutane sai dai duk wanda yana da lada ko bai gane ba, wanda kuma ya gane alhamdulillah. Inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Abu nabiyu da yake buka li yu'adhibahum biha, suka ce asalin zancan fala tu'jibuka amwaluhum, inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya, domin sun ce biha damiri ne da ke koma zuwa ga amwal, baya koma zuwa ga aulad, tunda al aulad uqala ne. Da sai ce inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum bihim, saboda su uqala ne, a ce hadin da koma zuwa ga wancan jam'i na al amwal wanda yake gairu akil, da haka damiri ya koma muannas. Wato kenan akwai takaddimi da ta'siri a wajen wadansu malamai wajen fassara aya. Sai ya zanto dukiyarsu da Allah zai musu azaba da ita katta wahalar da kai, katta burge ka, haka kuma ƴaƴansu ma kar su burge ka. Ubangiji ta'ala zai musu azaba ne da wannan tun a duniya. Sannan wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, rayukansu su fice daga jikinsu alhalin suna kafirai. Akan ce zahaqa yazhaqu wa qul ja'a alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa. Wato zahuq shine fitar abu da wahala, wato kaga alamar fitar ran su rai zai fitar daga jikinsu suna cikin wahala, cikin kunci ba da dadi ba kenan. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum, suna rantsewa da Allah cewa suna tare da ku ko mu'minai, wato munafikai dabi'ar su kenan su rantsi cewa suna tare da ku. Wa ma hum minkum, Allah ce ko alama ba sa tare da ku. Walakinnahum qaumun yafarqun, su mutane ne matsorata, ganin suke in sun rantse sai ku kyale su. Sannan kullun cikin firgici suke, ya hasabuna kullu sayhatin alaihim, suna jin tsoron kar wata aya ta sauka ta ce ku yake su, shi yasa sai su yi rantsuwar ƙarya. Yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun, akan ce fariqa yafraqu idza khafa yakhafu, kenan tsoro ko firgici shine alfaraq a cikin larabci. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun, duk wannan siffa ce ta su, law yajiduna malja'an, da za su samu wata mafaka. Akan ce balda, wuri da mutum zai je ya boye ba a ganshi ba, inda za su samu wani wurin boya. Aw magharatin, ko wani kogo na dutse, wurin boya a fili inda ba kogon dutse ba, magharatin wurin boya a cikin mai duwatsu, aw muddakhalan, muddakhalan din nan daga dakhala ya dukulu ne, sai aka shigar da ta'ul ifti'ali, sai ya zanto id dakhala. To id takala, tunda asalin dakhala sai aka kara alifin da kuma dalun ta'ul ifti'al, to amma sai aka yi ibdalin wannan ta'in ta zama dal, sai ya zamanto iddakhala, yaddakhilu muddakhalan, wato muddakhal asalinsa mudtakhal, ala wazani muf'al, wato ta'ul ifti'al ta shiga. Wato kenan idan an ce muddakhal a cikin larabci, wurin shiga wanda ake haƙa rami a ƙasa a shiga. To Allah na nuna yadda munafukai suke son su ga ba su yi yaƙi ba, yadda suke jin tsoron kar aya ta sauka a ce a yaƙe su, da za su samu wurin buya cikin itace da bishiyoyi shine malja'an, ko cikin duwatsu shine magharatin, ko kuma rami su haƙa su shiga shine muddakhalan, inda za su samu ɗaya cikin wannan lawallau ilayhi, da sun yi gaggauta zuwa wajen wannan wurin don su koya, wa hum yajmahun, suna hanzari. Akan ce jamaha yajmahu asra'a yusri'u, kenan wajen gaggawa. An fi amfani da ita ga doki wanda baya jin lizzami, kaga ya fi hanzari, ko an ja lizzamin sai tafi a guje. Doki dai kangare, akan ce jamaha alfarasu, dokin ya kangare, ma'ana ya fita a guje baya jin lizzami. To sai Ubangiji da Allah ya siffanta su da doki lokacin da ya kangare, kaga an ba su siffa daga cikin siffar dabbobi, da wallahu ilaihi wa hum yajmahun, da sun gudu sun shiga wajen wannan koyar, wa hum yajmahuna, wato suna hanzari don su koya kar a tafi yaki da su, ko kuma kada wato ainihin wato a saukar da aya a ce ku yake su. Sai Allah tin
wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'tu minha radu wa illa. من فضله ورسوله إلا عاقب الله راجعون.
ومن أتكم منافقي من يلمزك أقوى ديك كوشي ككي النبي اللمز شيني كوشي متن كو عيبة شيني التعييد كعيبة متن دومي إذن كتن متن الظالمين كذا كوشي شي إذن كتن وانا كذا نكا كوشي شي كصفة تاشر صفة دبايس دكتكين سو أقوى ديك كوشي ك قصة دكاتي تيل لمرن صدكا lokacin da ka fifita waɗansu a kan waɗansu, ko ka baiwa waɗansu ba ka yi wa waɗansu ba, sai ya zarge ka da cewa kai ɗin ka yi zalunci abin da ka yi. Fa in utu min haradu, idan su an ba su sadaka sai su yarda cewa eh lallai annabi ne, lallai manzo ne, ai mutumin kirki ne. Wa in lam yutu minha, amma idan ba a ba su sadaka ba, an zo rabon zakka bai samu ba, idahum yasqatun, sai su rinka fishi. To ai abun ba dan Allah yake ba, inda dan Allah yake dan me yasa ba a ba mu ba. Wato wannan siffa ce daga cikin siffofin munafukai. Wato zakka asalinta dattin mutane ce, kamar da manzon Allah ya bayyana lokacin da Abdullahi dan Abbas da shi da Al-Muttalib suka zo wajensa suka ce ya ba su daga cikin dukiyar zakka su je su yi aure, su samari ne, gorantaka ta dame su. Sai manzon Allah yake cewa ba ta dacewa da gidan annabta, domin dattin mutane ne, shi yasa gidan annabta ba sa cin sadaka. To kaga nan gurin larura ce take sa mutum ya karbi zakka. In ba larura ba, dan me zaka zama matattarar dattin mutane? Ina fata an fahimta. Amma larura sai ta halatta maka kaci, ba an ce in larura ta zo maka tana man Allah dai, balantana zakka da aka ce ausafun nas, ma'ana dattin mutane, shi yasa ai aharul baiti ba sa cin zakka. Duk wanda yace sharifi ne to kare shi sadaka, duk wanda yace jikan annabi ne kar a fitar da zakka a bashi, in ko yace ya karya ka'idar gidan annabta. Amma yanzu kaga sai a ce wani jikan annabi ne, amma wani ya aika masa 50,000 zakka, wani ya aika masa 100,000 zakka, wani ya bashi rabin miliyan zakka. Jikan annabi da zakka, jikan annabi baya cin zakka. Inna ma hiya awsaqun nas fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatun. In ba ba su ba sai su bakin ciki su damu. Sai Allah ya ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu, ina ma a ce sun yarda da abin da Allah da manzansa suka ba su. Wa qalu hasbunallah, suka ce Allah ya wadace mu. In ɗan kaɗan ma aka bamu, Allah ya wadace mu. Dukiya a hannunmu da yawa ba ita ce riba ba, kaɗan ɗinta ba ita ce taɓewa ba. Idan Allah ya sa maka albarka ne, shi ne kake da riba, in ya cire maka albarka kuma kake cikin taɓewa. Duk yawan dukiyarka in Allah ya zada albarka kana cikin wahala, duk yawan samunka. Duk ƙarancin samunka in Allah ya sanya albarka to kuma ka samu sauƙi kenan. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, ina ma a ce sun yadda da abinda Allah da manzansa suka kasafta suka ba su, wa qalu hasbunallahu, suka ce Allah ya wadace mu, sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu, da sannu Allah da manzansa za su ci gaba da bamu nan gaba, in yanzu mun rasa a nan gaba ma samu. Inna ilallahi ragibun, lalle mu masu kwadayi ne zuwa ga abin da ke wajen Allah, ba abin da ke hannayen mutane ba. Ubangiji ce ina ma sun faɗi haka, ma'ana dai waɗannan ayoyi duk suna bayyana siffofin munafikai ya 'yan uwa musulmi, dan idan mun ji muku kuɓuta ba wai kawai dan mu ji labari ba, duk abin da aka lissafa so ake idan mutum ya ji ya kuɓuta. Karkashin wannan akwai hadisai, amma dai sai dai mu tashi a kansu gobe, hadisi ɗaya ko biyu sai ko mu karanta ayar da za ta biyo baya insha Allah. Abin da muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ta'ala shi ya fi mana. Allah ba mu damuna mai albarka.